إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ساتيات تأثبر إشران غوتن ربيع الثاني هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ردوه دياد دري حدود إشران دترى wace ta daidai da 26 ga watan April shekara ta 2008. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci, kuma a cikin wannan markazi namu mai albarka ɗaya tamkar da dubu wanda babu irinta. Allah madauki sarki ya sama waɗanda suka arsasa wannan aiki na alkhairi albarka ya saka musu da gidan aljanna. Gama cikin markazin Salafiya number 46 Majoro Tudun Wada Zaria Kaduna State Nigeria, wanda a yau ne da izinin Allah za a fara karatun muqaddimat Sahihul Bukhari cikin dubban aiki. Domin littafin Sahihul Bukhari, kamar yadda muka sani, babu wani littafi a duniyar Ahlus Sunna wanda yake da inganci kamar shi bayan Alkur'ani mai girma. Kuma sai aka yi sa'a waɗanda za su karantar da wannan littafi, to masalan abin ne wanda Allah madaukakin sarki ya musu bayan ilimin da fahimtar ilimin, kuma ya zama matasa zaratan sunna ne a gaban fadilatul allama. Babban kwamandan askarawan Salafiya zai gabatar da wannan karatun, fadilatul allamatul albani Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam al-Mulaqqab bil Albani. Allah madaukakin sarki ya tsara malam, ya ba malam lafiya, ya yi malam jagoranci, san musuwa kin musuwa. Allah ya dawo mana da malam, kowa ya tsinke speaker shi bayan tafiyar malam, amma malam ya dawo, sun dawo da speaker. To malam zai fara karatun littafin Sahihul Bukhari. Sai ka kakkaɓo littafin ka kulle makan majalisa, ka zo ka ji karatu daga wajen malamai in kana neman ka zauna lafiya. Domin in ba haka ba, matasa za su zo su tsatsafi karatun sunna, ka koma hankalinka ya tashi, su fice ni ka cikin gwaninku alhali kai ka fita na kanka. Muna kira ga dukkanin matasan da ke garin nan da kuma kewayen garin nan da cewa ku ji tsoron Allah. Allah madaukakin sarki ya kawo mana lokacin da za a karantar da mu sunna, kuma waɗanda za su karantar da sunnan nan sai Allah madaukakin sarki ya sa suna da ilimin da za su karantar da mu. Jama'a, a yi ta addu'a Allah ya tsara malam, Allah ya sa albarka a rayuwar malam, ya tsare mana gurra'an malam su aiki sama da abin da malam ya yi. Jama'a, babu wani littafi ingantacce sama da Sahihul Bukhari bayan Alkur'ani. To ko malam yake zai karantar da mu shi, shi ya sa mu tsaya mu nutsu, mu haƙurci, mu yi abin da ya kamata wajen fahimtar wannan littafi mai albarka wanda malam zai karantar da mu shi. Kafin malam ya fara, za mu gayyaci Abu Karima Muhammad Nura Yahaya Qurani zai gabatar da karatun Alkur'ani mai girma. Kafin nan sai kuma a gabatar da malam ya fara karatun littafin Sahihul Bukhari. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Akramakallahu, bismillah.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
الله بكى مالاً عن خير dangane da mu koma saurare abin da ake bukata da mu shine saurarawa babban abin da kuma muke bukatan mutane da shi shine bayan nasuwa da saurare shine abin da kake ya dange ka kawatar da kai shine magana akan kabarbari kadai ake bukata sai za ka yi kuma kabbara mai nauyi bambanci kenan tsakanin taron dogon ustazu da waɗanda ba su ba in mata ne guda za ta ji in gwawu ne fi fihu amma ustazu shi kuma kabbara ya kirarowa da shi ina fatan mun gane wannan da kyau san ga manzon Allah ya isa khaybara yahudawan khaybara suka ga manzon Allah suka ce muhammadu wal khamis annabi ya ce allahu akbar kharibat khaybar kabbara mai gidan mu yayi to abin da ake bukatan ka da shi kenan Allah madaukakin sarki ya ce mu kuma ya ba malan dama da lafiya da iko da zarafin gabatar da wallafa asu albarka da garasuwa da istiriya inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya malalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allah ya dadin tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da wadanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama dan uwa musulmi kamar yadda aka ji mai gabatarwa malam Muhammad Awwal Abubakar da aka fi sani da mai shago ya gabatar ba shakka ga mumuntawo a wannan ainihin wato cibiya ta mu a nan Zaria adan ko ne domin fara karatun littafi mafi inganci bayan alqur'ani a duniyar musulunci takira wannan littafi shine aka fi sani da takaitaccen sunan shi sahih al-bukhari jama'ar musulmi wannan karatu yana da dindin tarihi kamar yadda shi kanshi littafi yake da dindin tarihi wannan karatu tattaruwar tunani ne da ayyuka da kokarin wasu manya-manyan bayin Allah daga cikin malamai da salihai da attajirai da bayin Allah daga cikin maza da mata dan haka kafin mu fara da komai muna neman Allah ya dadin tsira da aminci ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara warda da ɗaukaka da darajoji ga manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ƙananansu mazansu da matansu da mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manyansu da ƙananansu mazansu da matansu Allah ya dadin tsira da aminci da ainihin waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama manya-manyan tabi'ai da tabi'ina irin su al-imamu Malik da al-imamu Ahmad da al-imamu Shafi'i da Abu Hanifa da al-imamu Ishaq da Abdullahi dan Mubarak da al-imamu Ishaq da makamantan manya-manyan malaman hadisi da fiqhi da tafsiri waɗanda suka gabace mu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ba za mu ainihin wato gushe da wannan addu'a ba har sai mun tuna da manya-manyan bayin Allah waɗanda suka tashi suka fadi wajen yada addinin musulunci a wannan ƙasa ta mu a nan kurkusa da mu su ne su Sheikh Uthman ibn Muhammad ibn Uthman ibn Fodi Allah ya gafarta mishi da dan uwan shi babban malamin hadisi balaraban mutanen yamma Abdullahi Gondo da dan gidan Sheikh Uthman dan Fodi da aka fi sani da Muhammad Jalla sarkin musulmi Nasiruddin was sunna dana na asma'u babbar malama mace a tsakanin wato kallabi tsakanin rauna wadannan bayin Allah mu ne musu addu'a Allah ya gafarta musu jama'ar musulmi wadannan kokari na wadannan bayin Allah shi ya haifar da juyin juya hali da aka samu gurbin malami dattijan musulunci Abubakar Mahmudu Gumi Allah ya gafarta mishi wannan malami shine malamin farko a wannan karni namu a wannan yanki na ainihin Afrika ta yamma daga cikin waɗannan yankuna namu da aka fi sani da Najeriya ko Bawar Usmaniya wanda ainihin wato yogobar maya domin karantar da mutane addinin musulunci Malam Abubakar Gumi Allah ya gafarta miki ya samu mutane a cikin bakin jahilci da bakar bid'a bakar fushin maguzanci bakin maguzanci wanda ainihin ya faru a jahiliyar farko ya kafu ya tsayu domin ya karantar da mutane addinin musulunci aka zaga aka yi sharri aka nemi hallaka shi Allah madaukakin sarki ya tsare shi wallahu khairul makirin wannan aiki na wannan bawan Allah saboda tsarkin zuciya da kyakkyawan manufa Allah bai dauki ran shi ba sai da ya biya mutu bukata shi sai da manufar shi ta cika kuma ta daukaku Allah madaukakin sarki ya bayyana hasken abin da ya kirayi mutane zuwa gare shi jama'ar musulmi Mala Abubakar Mahmudu Gumi Allah ya gafarta mishi ya karantar da mu ya kuma bar mu akan karantarwa ta kai da za mu gudu mu nemi shi addu'a ta alheri har zuwa numfashin mu na ƙarshe da ainihin fatar rahma zuwa gare shi ba dattijan malami Mala Abubakar Mahmudu Gumi ya miƙe a wannan ƙasa wadda take cike da malamai sai dai son duniya da son zuciya ya mamaye zuciyarsu don haka aka yi ƙoƙarin kwaɗaitar da shi duniya don ya bar lahira yaƙi aka kwaɗaitar da shi bid'a don ya bar sunna yaƙi aka tsoratar da shi mutuwa don a bar shi da rai yaƙi Allah madaukakin sarki ya tabbatar da zuciyar shi da ikon Allah sai da ya cika aikin da Allah madaukakin sarki ya nufi shi da aikatawa Allah ya ji kan Malam Abubakar Gumi a nan Najeriya wanda duk ya tafi jin sahihul Bukhari ana karanta shi babu shakka a harshen Malam Abubakar Gumi ya taba jin wannan idan ma ba mu fadada ga cewa wanda duk ya fara jin sahihul Bukhari to daga harshen Malam Abubakar Gumi ya fara jin karatun sahihul Bukhari Allah cikin rahamar shi sai ya taskance wannan aiki har ɗan baya waɗanda aka yi karatun ba su da rai ko ba su da wayau kashi nan duk ranar Asabar da Lahadi ana ainihin ci gaba da sanya ainihin wannan karatu a bisa ciyarwa da ɗaukar nauyi ta Alhaji Ahmadu Cancangi Allah madaukakin sarki ya saka wa Alhaji Ahmadu Cancangi da alheri manyan malamai da suke gwagwarmayar yaɗa addinin musulunci da sunna a wannan gari namu na ainihin ƙasar Zazzau da za mu manta da gwarzon malami shehun musulunci babban mujahidi mayakin arna dattijo Allu Dan Sidi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi manya-manyan bayan Allah irin su sarakuna na ƙasar Zazzau da suka gabata waɗanda ke karantar da mutane addini a bisa wasiyar da ɗan Odiyo ya bar su a kai irin su sarkin Zazzau Shehu Kwasau har aka taho zuwa zamanin sarkin Zazzau Malam Jafar ɗan Isyaku Allah madaukakin sarki ya gafarta musu waɗannan bayan Allah ne waɗanda babu shakka sun yi ƙoƙarin yaɗa addinin musulunci dattijo bawan Allah Malam Ba'are muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi ainihin lafiya kuma ya bashi lafiyar addu'a ta musamman
ga limamin ahlus sunna wal jama'a anan kasar zazzau shine malam ainihin baba ahmad wannan dattijon musulunci ne da ya kafu faɗi tashi wajen ya karantar da mutane sunna ya yi musulmanci ya faɗakar da su ya yi musu fatawa ta sunna waɗannan mutane mu ne musu addu'a Allah ya saka musu alheri babban malamu namiji uban yan boko babban ɗan jarida marubucin littafin magana gwari da aka fi sanin shi shine Dr. Abubakar Imam muna mashi addu'a ta musamman Allah ya gafarta mishi jama'a waɗannan bayin Allah ne waɗanda ko kaɗan ba su yi wasa ba game da yaɗa addinin musulunci da kuma sunna ainihin a zamaninsu muna musu addu'a ta alheri Allah ya gafarta musu Allah ya saka su a aljannar firdaus malam Hudu Cikaji muna musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya saka musu alheri shugaban kungiyar jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna na farko a ainihin kasar Zazzau babban malami malam Ahmadu Jallosu muna musu addu'a ta alheri Allah ya gafarta musu Allah ya saka su a aljanna mafi daraja a wurin shi waɗannan kaɗan daga cikin bayin Allah ne waɗanda tunaninsu da ayyukansu da ƙwazonsu muke ƙoƙarin kar ya lalace da ikon Allah ya ci gaba shi yasa muka tsayu da iya gwargwadon namu ƙoƙarin domin mu ga cewa mun karantar da jama'a mu ga cewa ba a ci amanar ahlus sunna an bar su ba tare da karantar da su sunna ba jama'ar musulmi abu na farko da za mu fara a wannan wuri shine mu marabce ku mu muku ainihin maraba da zuwa number 46 Maje Road Tudun Wada Faruwa jihar Kaduna Najeriya to in har kun ji wannan adreshi jama'a to lallai ne mu tuna muku wata babbar baiwa da ta faru a wannan wuri shine wannan wuri da muke zauna a ciki wasu mu suke tsaye muke karanta ayoyin alqur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata baiwar Allah ce mai suna Hajiya Jummai ta ɗauki kyauta da sadakar wannan wuri ta sadaukar mana mu ne mata addu'a ta musamman Allah ya saka mata da alkhairi mai gidanta ya yi tarbiyyarsu a kan wannan aiki domin shi ne mutum na farko da ya gina masallacin da yau shekara 28 da suka gabata aka buɗe masallacin nan har yau kuma babu irin shi duk ƙasar Zazzau shi ne dattijon arziki Alhaji Haruna Danja Allah ya gafarta mishi Allah ya saka shi a aljannar firdaus Allah ya bashi ladan duk wata aya da ake karantawa a wannan masallaci na Juma'a da duk wasu hadisan manzon Allah da ake karanta ake aiki da su Allah ya bashi ladan duk wata raka'a da ruku'u da sujuda da wani zikiri da tasbihi da aka yi a wannan wuri Allah ya girmama ladan shi duniya da lahira zuriyar shi da ya bari muna roƙon Allah ya ƙara musu albarka ya ƙara tsare su wannan mata ta shi mu ne mata addu'a ta musamman Allah ya mata sakamako da aljannar firdaus Allah ya ji ɗan iyayenta da kakanninta Allah ya ɗaukaka darajojinsu baki ɗaya jama'a ba mu manta da iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da malaman-malamanmu da suka karantar da mu suka haife mu ba Allah ya saka musu alheri ya ji ɗansu ya gafarta musu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki waɗanda suka halarta wannan wuri daga nesa da na kusa Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato saka musu da alheri ɗan jaridu da suka ainihin halarta wannan wuri a bisa gayyata da ainihin muka yi musu muna musu addu'a ta alheri Allah ya musu sakamako na alkhairi tsari na farko da muka ɗauka a wannan wuri shine ayoyin nan da kuka ji an karanta ayoyi ne waɗanda sun kwankwashi kan mai jin larabci da ba wanda baya jin su ba dan komai ba saboda sako ne mai girma ya fito daga mahaliccin da ya fi kowa girma wannan aka karanta shi da harshe mafi daɗi a duniya shine harshen larabci harshen alqur'ani harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama harshen da sahabban ma'aiki da shi ne suka ruwaito dukkan abubuwan da Allah ya saukar da kuma annabi shi suka karantar sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki waɗannan ayoyi da muka karanta Allah ya sa su zama hujja gare mu ba akan ba Allah ba mu ikon aiki da su jama'ar musulmi za mu ainihin fara da tuntuɓo waɗannan ayoyi da kuma karanto su da jin saƙon da suke ɗauke da shi a taƙaice ɗan cikin mintuna, saboda muna fahimtar wasu ba su fahimci ayoyin gaba ɗaya ba saboda ainihin rauni da suke da shi a cikin harshen Larabci. Ana gafarta malam da ka karanto mana waɗannan ayoyi, sake ba mu ayoyin nan ɗaya bayan ɗaya mu sake ainihin jinsu insha Allah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون.
جماعة كن جاء رفرقوا دماء من يكرنتوا من ودونا إبتي آية عشرين لغة تنجلن جير آية سورة الأنفال ودى الله مرحبا تنسلكي كرام من أيد السنام في درجة عند الصحابة عبد الله بن مسعود كما يدى الإمام ابن جرير من الطبري سكر ويتو إيكي تشيوا يا أخي المؤمني دسان لك جاء الله يا كراك دوانا السنانة أو كايتي يا كوم من أيتو فكرك تكون لكم ككفة النوع alheri ne Allah madaukakin sarki zai kira ka zuwa ga aikata shi, ko kuma sharri ne Allah zai kwabe ka karka aikata shi. Allah yace ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa rasula, ya kuma munai ku yi ta'a ga Allah da kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam, wa la tawallu anhu wa antum tasma'un, kar ku baba baya kijin abinda maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya muku a halin kuna ci. A farkon umarni Allah ya umarni cewa ya kuma munai ku yi da'a ga Allah da manzon shi, amma a ƙarshen umarni sai kuma yake kar ku bashi baya. Wannan wakilin suna ne dake komawa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin umarnin duk da manzon Allah yake yana ne da umarnin Allah. A ƙarƙashin haka Allah ya dunkule biyayyar shi da biyayyar manzon Allah a cikin biyayyar manzon Allah din. Yace ya ku mu'minai ku yi da'a ga Allah, ku yi da'a ga manzon shi, sai yace kar ku bashi baya, wato kar ku bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya a hali kuna ji. Jama'ar musulmi mun taru ne a nan domin za mu rinƙa karanto ayoyin Alƙur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kun ji Allah da ya aiko da musulunci cewa yake ku yi biyayya ga shi Allah da manzon shi kar ku bashi baya. Idan mu karanta maka wata aya ko wani hadisi ka ce ba zai yi ka iya bin wannan ba, in kai wannan to ka karya dokar farko da ta zo a cikin wannan aya. Don Allah ya ce ku yi da'a ga Allah da manzon Allah, ka ki da'a. Wannan rashin da'ar ita za ta haifar maka da kangarewa da juya baya, to ka karya doka ta biyu ta cikin wannan aya. Kuma Allah ya yanke hanzarinka ya ce wa antum tasma'una, a hali kuna ji, kun ji abin da aka ce. Ina ma'anar wannan maganar? Da a ce sahihul Bukhari nan da za a karanta da Larabci, za mu tara kuma karanta mu ki fassarawa da Hausa, da kifassarawa da inyamuranci ko da yarabanci ko da nufanci, duk wanda ke wurin nan ya zama kawai harufan ya ji bai ji ma'anar ba, yana da ƴancin in bai ji Larabci ya kawo uzuri da cewa ai bai ji ba, saƙo bai je gare shi ba. Ya amma sai Allah ya mana rahma, za mu karanta da Larabci sannan mu fassara shi da harshen da kowa yake fahimta. Kaga saƙon ya isa, to doka ta uku kenan, wa antum tasma'una, a hali kuna ji fa, kun ji abin da aka ce ku yi kaza, kun ji abin da aka ce ku bar kaza, kun ji abin da aka ce ana kwadaitar da ku kaza, kun ji abin da aka ce ana kyamatar da ku kaza, amma kuma ku yi biyayya ga Allah da manzon shi, ku kangare ku baba baya, wannan kun karya dokar wannan aya. Allah ya faru aya ta gaba, sai Allah madaukakin sarki ke cewa na'am.
ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
الله مدوكاكين سركي يكي كبر مؤمنه باكي دين تندي يكي لا يسوا غدا غا الله ده منزان شي cewa wala takunu kal ladina qalu sami'na, karku zama kamar wadanda suka ce mun ji, wa hum la yasma'una, a halin ba sa ji, wato suna cewa sun ji abin da aka ce, amma ashe sabda suke cewa sun ji din nan ashe ba ji ne suke na saurare da fahimta ba, sun yanke shawarar ba za su biyayya ba, don haka jin da suke ba wa shiga cikin ainihin kwakwalansu. Allah yake karku zama kamar waɗannan. Suwa ne ne Allah yake ishara? Allah yana ishara zuwa ga mutane ne waɗanda Allah ya turo musu babban annabi daga cikin annabawa, su ne Banu Isra'ila, Yahudawa. Waɗanda kafin waɗannan ayoyin a cikin surorin da suka gabata kamar suratul Baqara, Allah madaukakin sarki ya ba da labarin irin ɗauki ba daɗin da annabi Musa ya yi ga Banu Isra'ila a kan karfi take su saɓa wa Allah madaukakin sarki. Amma suka ringa wa Allah fito na fito wajen saɓo. Aka gangaro har aka taho inda Allah madaukakin sarki ya fara kiransu da munanan sunaye, yana siffanta su da munanan siffofi a cikin surori irin Ali Imran da Ma'ida da suratul Nisa. Waɗannan mutane Yahudawa jama'a, abin mamaki, jikokin annabi ne cikin annabawan Allah. ‘Ya’ya ne na annabawa, amma sai suka kangare suka fitsari. Wannan yake nuna maka ba ka da tabbas a kan don kai ne wane ko ɗan wane ba za ka iya ɓata ba. Don haka abin da ya ce maka zaman lafiya, kar ka yi amfani da cewa kai ne wane ɗan wane. Tsaya a kan matsayin da Allah ya aje ka na mai biyayya ga umarni, ka bi umarni ɗin. Allah madaukakin sarki ya taimake ni. Ita ku aya ta gaba da ita ce ta 22, sai Allah madaukakin sarki ya siffanta masu wa Allah da manzannin shi kangaranci, da cewa su ne masharranta daga cikin halittar Allah da suka fi kowa sharri. Allah ya ce,
"Inna sharrad dawabi 'indallahi sumul bukmul ladina la ya'qilun."
Allah ya ce, "Lallai mafi sharri daga cikin dabbobi, wato halittun da ke yawo a bayan ƙasa, mafi sharri daga ainihin cikinsu a wurin Allah madaukakin sarki, su ne waɗanda suka kurumce ba sa jin gaskiya, suka debance ba sa faɗar gaskiya, allazina la yaqiluna, sannan suka haukace ba sa ainihin da hankali na fahimtar gaskiya." Waɗannan su ne mafi sharri daga cikin halitta. A ce Allah ya halicce ka yi maka kunne da dodon kunne na saurare da na ji, amma kuma ya zama baka jin gaskiya, amma kana iya jin komai amma baka jin gaskiya. Allah ya maka harshe, ya maka yawu da ɗanɗano don ka iya faɗin magana, sai zan za ka iya faɗin kowace irin magana amma gaskiya ce baka iya faɗi. Allah ya maka hankali, ya maka sinadari na fahimta, amma sai zama kana iya ɗaukar komai, kana kuma iya fahimta komai amma gaskiya ce kawai baka iya fahimta. To Allah madaukakin sarki sai siffanta su da waɗannan siffofi guda uku. Wannan ita ce rugurguzawa da Allah madaukakin sarki ya yi wa wata halitta daga cikin halittun shi wadda bayan ita babu sauran rusawa. Allah madaukakin sarki ce mafi sharri daga cikin halittu masu yawo a bayan ƙasa su ne waɗanda suka kurince wa gaskiya ba sa jinta, suka debance wa gaskiya ba sa iya faɗinta, sannan kuma suka haukace wa gaskiya ce kadai ba sa iya fahimta. Waɗannan sun fi kowa sharri. Dalilin wannan aya don a kwaɗe mu ne da kyau jama'a. Waɗannan ayoyin suna ishara zuwa ga asalin ɗabi'un Yahudawa ne, ba a kan mu ake ba, amma Allah ya nemi mana misali da su da suka lalace har suka kai wannan matsayin, da cewa mu ma in muka lalace to mun zama wannan irin matsayin. Don haka jama'ar musulmi, ya ku ahlus sunna, ku guji a ce muku Allah ya ce ko manzon Allah ya ce, ku ce hankalinku ba zai iya ɗauka ba, ku ce bakinku ba zai iya faɗi ba, ku ce kunnenku ba zai iya sauraron irin wannan karatun ba. Idan kuka samu kanku a haka, kun zama daga cikin sharrud dawabi indallahi. Allah ya kiyaye. To sai Allah madaukakin sarki ya ƙara bayyana hikimar da ta sa waɗannan mutane da suke da wannan siffa ya rugurguza su, ya ce ba ya yi da su, a inda yake cewa
walau alima Allahu fihim khayran la asma'ahum ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون
الله من أوكاكين سيكيتي ولو علم الله فيهم خيرا دا أتي الله من أوكاكين سيكياسا أكوي الهيري تتردسو لأسمعهم دا يابداس دا مرسل سورة لجسكير ولو أسمعهم kuma ko ba a ce Allah zai ba su damar su saurara tunda bai san akwai wato bai ba da ikon akwai alheri ta tare da su ba la tawallahu hum uriduna da sun ba da baya suna masu bujurewa abin da wannan ayar take nufi shine Allah madaukakin sarki ya bar su a cikin bata ne saboda ya san babu alheri ta tare da su Allah madaukakin sarki ya hana musu ikon saurare da fahimtar gaskiya ne saboda sharri ne tattare da su babu alheri a wannan halin da zama sharri ya tattaro a kansu Allah yake ko da ya ba su ikon su saurari gaskiyar bijire mata za su tawaye za su mata ashe in kaga mutum yana iya fadin gaskiya akwai alheri tattare da shi idan mutum yana iya sauraron gaskiya akwai alheri tattare da shi idan ga mutum yana iya fahimtar gaskiya akwai alheri tattare da shi in ko har babu alheri tattare da shi to dan abu biyu zai faru ko dai ya ki saurare abu na farko kenan ko kuma ya saurara ya bijire dan haka alamar mafi sharri daga cikin dabbobin da Allah ya halitta da ke yawo a bayan ƙasa shine wanda kwakwalwarsa ba za ta iya sauraron alqur'ani da hadisi ba dukkan mutumin da ya zama kwakwalwarsa ba ta iya fahimtar qur'ani da hadisi bakin shi ba ya iya fadin qur'ani da hadisi zuciyar shi ba ta iya fadi kunnen shi bai iya saurare ke babu alheri ta tare da shi sifa ta farko kenan sifa ta biyu dukkan mutumin da kaga yana iya zama ya saurari alqur'ani da hadisi yana iya fadin alqur'ani da hadisi yana iya saurarawa alqur'ani da hadisi ya ji amma kuma bayan ya saurara bayan ya fadar bayan ruwa fahimta sai kuma ya bijire wannan ma masharraci ne mafi sharri ma daga cikin halittar Allah dan haka ku gane ba wai sai wanda ya masharanci ba wanda ya saurara ya fahimta har ya iya fadin cewa kaza fa aka ce a hadisi wai annabi ya ce ni ban yadda ba wannan ma akwai sharri tattare da shi dan haka ku fahimta dan akwai mutanen da suna iya saurare suna iya fadi suna iya fahimta amma bayan sun saurara sun fahimta sun ji bakin su ya furta sai su ba su yadda ba waɗannan ma suna daga cikin masharranta cikin halittar Allah akwai kuma waɗanda sharrin ya kai musu cut ba sa iya saurare ba sa fahimta waɗannan bakin su ba zai iya fadi ba to waɗannan ma masharranta ne daga cikin ainihin halittun Allah da madaukakin Allah madaukakin sarki halittu suke yawo a bayan ƙasa to da Allah madaukakin sarki yi gargadi ya ja kunne ya nuna sharri da munin samun kai a halin sabawa Allah da manzon Allah sai sake dawowa da hankalin bayin Allah daga cikin munanai ya kiraye su ya kuma nuna musu falalar biyayya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma hadarin yi wa manzon Allah tawaye Allah yake
ya أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون
الله مدعوكك نسلكيك يا أيها الذين آمنوا واكم من استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وأمسى الله دمنزنش محمد صلى الله عليه وسلم إذا انهرشي منزن يكراك زواج أبن كرا يردكو وانا آياتنا وجبت أمسى ومنزن الله صلى الله عليه وسلم أقوان هذه فتحديث يذو صحيح تكون صحيح البخاري بسم الله أبي داودا Abi Ubay dan Ka'ab sallah yake sai manzo Allah ya kira shi sai bai amsa ba dai idan da sallar sai ya taho aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace na kira ka baka ansa ba sai yace ai ina sallah ne sai jawo mishi wannan ayi yace baka ji Allah yace ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum bima yuhyikum ai akar da na kira ka din nan kana sallah sai ka kafe sallah sai ka taho saboda wannan kiran a lokacin shine rayuwar ba kuma sallar ba wannan abin da yake nuna mana jama'a shine duk kan mutumin da ya imani da Allah da manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ya faɗi a can wani wuri a cikin Alkur'ani yake cewa sai ya rayar da shi wata irin rayuwa hayatun tayyiba kun mutumin da yake bin sunna sai ya rayu kyakkyawar rayuwa game da addini game da aqida game da fiqh game da ibada game da mu'amala game da harkokin yau da gobe dan haka ku kafe wa sunna ku bida ku gan Allah zai kuntata muku a rayuwa ba zai kuntata muku ba kowa ya san Malam Abubakar gun ba mutuwa yayi ya bar kuɗi ko kamfanoni ko gidaje ko motoci ba amma ya mutu cikin natsuwa ya kuma mutu cikin ainihin sakina da imani ya bar ƴaƴan shi bai tara musu komai ba amma kuma ya bar su cikin rayuwa ta natsuwa da rayuwa ta sakina da imani me yafi wannan a duniya da lahira babu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum Allah ya sake maimaita irin tada su da ya hada Allah da manzon shi a cikin bamiri daya yayi ishara zuwa ga biyayyar manzon Allah ita ce biyayyar Allah man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah hake fadi a wani wuri annan kuma sai sake cewa ya ku mu'minai ku amsa wa Allah da manzon shi idan ya kiraye ku shiwa shi manzo din domin yana kiran ku ne zuwa ga abin da zai rayar da ku jama'a duniya a mace take a addini a rayuwa a tattali a siyasa a fasaha ta komai sai da Allah madaukakin sarki ya aiko da manzon shi waɗanda suka amsa din nan kaɗan daga cikin mu'minai jama'a da hasken wannan abin da suka amsa ne Allah ya haskaka duniyar nan tun daga hasken zuciya har hasken wutar lantarki kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'ummar duniya baki ɗaya sun fata sun bar addinin annabawa sai ƴan tsiraru da ba a rasa waɗanda suka kafe akan addinin annabi Isa irin su Waraqatu ibn Nawfal da makamantansu zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama ya haskaka zukata da imani kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama babu wata fitila mai haske a duniya da ta kai hasken ko ta fi hasken a cibalbal fasaha mafi girma kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen haskakawa da dan adam yake iya yi ita ce ya kunna fitilar a cibalbal amma zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayin Allah daga cikin sahabbai suka haska ku da hasken imani a ƙarƙashin wannan hasken suka fitar wa da duniya hasken wutar lantarki hasken sai ya zama ba hasken wutar lantarkin ba yana ɗauke da makamashin da kuma yake biya wa ɗan adam buƙatar da wuta take biya a ƙarƙashin wannan hasken na imani da sahabbai suka yi imani da shi suka gano cewa duniya tana ɗauke da wasu baramai wato wasu albarkatu a ƙarƙashin ƙasa waɗanda ɗan adam yana buƙatar su don ya rayu wajen rayuwa da tattalin shi kafin zuwan alkur'ani jama'a duniya ba ta san man fetur ba balle gas ba a san injin oil ba balle vaseline duniya ba ta san komai daga cikin abubuwan da ke ƙarƙashin ƙasa na sinadaran ƙara ƙarfin wutar lantarki ko samar da wutar lantarki ba in ka wuce abinda ɗan adam yake iya haƙowa na kwal da yake wannan baƙin gawayi ne taskanci a cikin ƙasa sai ɗan adam ya sha wahala kafin ya samar da abin da yake buƙata tattare da shi amma kun ga hasken alkur'ani da biyayyar manzon Allah sai ta raya idan har sahabbai sun bi qur'ani da sunna su rayu rayuwa kyakkyawa babu shakka Allah yana kwadaitar da mu ne akan cewa mu ma fa idan muka bi to za mu rayu
ayar da yake kuwanta ita ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Ma'ana Allah yana kira ne zuwa ga abin da ke rayarwa, manzo na kira ne zuwa ga abin da ke rayarwa. Jama'a, ba za mu ci amanar ku ba, don mu musulmi ne ahlus sunna wal jama'a. Kadai abin da zamu karanta muku shine abin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka tabbatar a cikin ayoyin Al-Qur'ani da Sunna. A bisa fahimtar malaman da suka fi kowa ilimi da imani, sune malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa. Idan ko haka ne, wanda kuma haka ne, to babu shakka za mu rayu rayuwa wadda take kyakkyawa. Sai Allah yake, wa'lamu. Na'am.
Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khaffah. Wa'lamu anna allaha shadidul iqab.
To kafin nan akwai karshen wannan aya da Allah yake cewa wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wannan tsoratarwa ce ga duk wanda ya saba wa Allah da manzon Allah ko ya taurare musu. Bayan muguwar rayuwa da zai samu kanshi, Allah maraukakin sarki yake ishara akan zai sha makance zuciyar shi da fahimtar gaskiya, zai sha makance zuciyar shi da fahimtar alheri. Allah zai hana mishi haske, zai hana mishi rayuwa mai daɗi, zai samu kunci a cikin rayuwa. Allah yake ku sani da cewa Allah na sha makance tsakanin mutum da zuciyar shi, sannan kuma ku sani zuwa ga Allah ba a tashe ku gaba daya. Mutumin duk da ya kangare wa sunna jama'a, ya kangare wa Al-Qur'ani, za ka gan shi da gidaje, za ka gan shi kidahun, za ka gan shi ba shi da fasaha, ba shi da fahimta. Balibi ne za ka same shi yana maganganun da 'yan islamiyyar da ake karantarwa Qur'ani da hadisi, idan ya cewa sun fi shi zakakuranci da fasaha. Ba dan komai ba saboda ne ya kangare wa Al-Qur'ani, ya kangare wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan Allah ya tsoratar da mutane akan cewa duk da masu biyayyar da masu hakuri gaba ɗaya Allah ya kasa su a gaban shi a ranar Alkiyama, a lokacin da zai wa kowa hisabi akan biyayyar da ya ko kuma kangarar da ya. Sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya sake tsoratarwa akan cewa wattaqu fitnatan, ku kiyayi wata fitina, wata masifa, wani bala'i wanda in ya zo la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ba kadai yana shafar waɗanda suka canfalo shi ba ne kadai, shi ne musibar ne, musibar rashin karantar da Al-Qur'ani da hadisi. Za ka ƙi karantar da Al-Qur'ani da hadisi jama'a, musiba za ta zo. Kuma in ta zo ba za ta shafi waɗannan ba ne kadai waɗanda suka jawo ta, har waɗanda ba su jawo ta ba. Ina malaman sunna da suka ƙi karantar da hadisi, suka ƙi karantar da Al-Qur'ani. Musiba in ta zo ba su kadai za ta tsaya a kansu ba, sai ta shafi har ƴaƴa kanana da tsaffi waɗanda ba su ci ba su sha ba, waɗanda wannan nauyi bai hau kansu ba. Musiba ce, kuma kowa ya ganta ta faru a ƙasar nan, kuma kowa ya ga cewa da aka samu gwarazan bayin Allah irin su Shehu Abubakar Gumi suka tsaya suna wannan aikin, Allah maɗaukaki kadai za ta tsaya a kansu ba, sai ta shafi har ƴaƴa kanana da tsaffi waɗanda ba su ci ba su sha ba, waɗanda wannan nauyi bai hau kansu ba. Musiba ce, kuma kowa ya ganta ta faru a ƙasar nan, kuma kowa ya ga cewa da aka samu gwarazan bayin Allah irin su Shehu Abubakar Gumi suka tsaya suna wannan aikin, Allah maɗaukakin sarki ya ji tausayin al'umma ya ɗage musu wannan bala'i. Wannan bala'i ya wuce a ce wai malamin da zai karantar da kai cewa zina haramun ce, ita shi ne zai ɗauki matarka ya zina da ita, wai ya ce ya cire maka wani gashi a cikin farjinta wanda kai da ita ba ku san gashin ba balle ku ce. Akwai musibar da tafi wannan ga miji na mata, a ce shi zai ɗauki matar shi ya ba malamin shi ya kwana da ita a kan gadon shi yana zina da ita. Wannan sakamakon rashin karantar da sunna ne, kun ga ya shafi hatta ba waɗanda suka canfalo shi ba kadai. Annobobi da bala'o'i waɗanda suka ringa faruwa a ƙasar nan sun ishe ni kyakkyawan misali dangane da gane wannan ma'ana da muke magana a kai. Rashin karantarwar bala'i ce, kuma in aka karantar ba a aiki da abin fa, wannan ma musiba ce. Don haka tafi shehin malami
alƙalin shari'ar musulunci Abubakar Mahmud bin dukkan da zai fara karatu sai ya jawo wata aya wadda wannan aya tana rike kwalar dukkan wani mumini ya ce mishi ba za ka bar shi ya saba wa Allah madaukakin sarki ba in ko ya cike kanshi daga cikin ayar babu shakka yayi asara me malam yake cewa kullu sai fara da falyahzar allazina يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ما سابوا الله مدوكين سركي سجي صوران كروته مصيبه تفانيش ما سابوا امرنن منزون الله صلى الله عليه وسلم سجي صوران كروته ايهم مصيبه تفانيش لا فتا ان غالي لحذر الذين يخالفون عن امره an tusibahum fitnatun kada wata fitna ta same su a nan duniya aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai rafi ta same su a ranar alkiyama wannan ayar da malai yake karantawa yana karanto ta ne dan ya tunatar da mutane karatun nan da za a yi umarnin manzon Allah za a karanta wanda duk ya saba a nan duniya zai shiga fitna wanda duk ya bisa a nan duniya zai shiga rahama shekara 30 da ta wuce jama'a sai da aka yi keke da keke cewa ahlus sunna su suka fi karanci a Najeriya amma sun fi kowa wadatar dukiya duk inda aka sa wa'azi za su je su cika garin kakaf babu taimakon sarkin gargajiya ko karamar hukuma da aljihunsu suke yi mai sai da burodi da mai sai da tsire da mai awo da tela da kafinta ne suke hada wannan kudin amma sun gallabi gwamnati sun gallabi masu kudin kasa Allah ya azurta su ya wadata su ya sa musu albarka daga lokacin da ahlus sunnah Najeriya suka dawo su ne wa hadisan manzon Allah karan tsaye su ne manzon Allah ketirma ya manzon Allah ya ce kaza sai a ce ba zai yi abu wannan ba domin wani ya ce kaza daga sabda ahlus sunnah suka samu wannan sai Allah ya tilasta su a Najeriya Allah ya tsiyata su ya wulakanta su ya karya tension su da karfin su ya zama ba a ganin su da kwarjini ba a ganin su da kima har aka wayi gari wasu tsirayu kaskantattu waɗanda ba a san da tarihin su da labarin su da shekara 30 da ta wuce shine ɗan shi'a a yau duk garin da kaje sai kaje ahlus sunna sun ce ai musu wa'azi akan ɗan shi'a dan sun gallabe su gallabar ƴan shi'a ta fi ko gallabar ƴan ɗariƙa. ƴan ɗariƙa sun fi fitina sun fi gallaba shekaru 40, 50, 50 aka zo aka karya lagwansu a cikin watanni kaɗan ƴan ɗariƙa sun fi kowa bala'i da fitina sai da aka karya lagwansu cikin wata uku a Najeriya da aka fara da'awar sunna sai da aka yi rugu-rugu da su suka yi shiru suka ɓoye aƙidojin suka ɓoye littattafansu suka dawo suna cewa ƙarya ake musu sharri ake musu suka dawo suna Allah ya isa abin da a shekaran jiya suke alfahari da shi suke kambama kai da shi a wannan lokacin a Najeriya kakaf in ka cire irinsu Abubakar Gumi babu mutanen da za a kira su mujtahidai a wannan lokacin hakikatan ahlus sunna ba su da mujtahidi ko ba a a Najeriya ba Abubakar Gumi ba amma yanzu ahlus sunna da dari amma me yasa ba a jin kurjinin su saboda a wancan lokacin jira ake a jawo aya kawai a ce a batta ta zo ta shiga ta fita yadda ta zo amma a yanzu jira ake a jawo ta sai a ce to ai kuma kaza idan haka sai Allah ya karya karfin dan haka ahlus sunna idan kuna son ku dawo da karfin ku sai kun dawo kuna saurara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai azurta ku ya wadata ku ku rayu rayuwa tayyiba ku rayu cikin mutunci kaskantattu su tabbata kaskantattu daukakakku su tabbata a cikin daukaka Allah madaukakin sarki ya taimake ni to sai Allah madaukakin sarki yake cewa ita wannan fitina idan ta zo ba za ta shafi waɗanda suka tabo ta kadai ba sannan kuma wa'lamu ku sani da cewa annallaha shadidul iqab lalle Allah madaukakin sarki mai tsananin ainihin hukuma ne ga wanda ya saba mishi na'am sai Allah ya ce wa zkuru id antum qalilun
mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhatafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum
فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون
Allah madaukakin sarki yake kina sadda musulmi cewa kuma in antum qalilun a sadda kuke ɗan kadan mustab'afuna fil ardi kina da rauni a dawan kasa da khafuna an yatakhaffafakum an-nas kuna tsoron mutane wato kafirai kasu ainihin bishe ku kasu bige ku bugu daya fa awaku sai Allah ya rungume ku saboda kun rungume shi وأيدكم بنصره الله يكرفكم دتيمكم شيء سبب كنتم كيشي ورزقكم من الطيبات الله أزرتكم دغ أبوبوان تركي ما سبابي الله مدوكين سركي يچه ku tuna da wannan ni'imar mana la'allakum tashkuruna in kuka tuna sai ku gode wa Allah jama'ar musulmi da mun samu kanmu yan kadan ne haka tarihin musulunci ya fara لقد حديث يزوس فيه أتكين سنن أبي داود بعد التنزي من ذن الله صلى الله عليه وسلم أيكي بدأ الإسلام غريبا وسيعوف غريبا مسلم كوافارا باقو كما مسلم كيزيك آرو ونا باقو أبن ما مايكي ونن حديث بشعر يازف كتا أكم لقد جاءت أم أهل السنة أجدا شيء أيني الرك أما كما يجل بقوة أجدا لقد جاءت أم أهل السنة قوات أيني أنبواكو أكوي amma da malaman kauyen da sarakunan kauyen gaba ɗaya tsoron shi suke yi zaka samu masallacin ahlus sunna a jiha kwaya ɗaya ne amma masallacin ya gallabi kowa labari ya isa ko ina me yasa saboda lokacin ahlus sunna sun rungumi Allah sun yi wa Allah maraba a cikin zuciyarsu sai Allah madaukakin sarki ya marabce su suka karbi Allah sai Allah ya karbe su jama'a muna gaya muku alƙawarin Allah baya gushewa ku dawo ku saki rungumar Allah ku dawo ku karbi abin da manzon Allah yake mutuncin ku zai dawo ƙarfin ku zai dawo domin dama Allah yana tsarfafar musulmi ne da bin sunna kamar yadda yake cewa in tansurullaha yansurkum in kuka taimaka wa Allah sai taimake ku wai sabbit aqdamakum kuma tabbatar da dugadugwanku akan ne akan bin addini ya tabbatar da dugadiganku akan ne akan duk abin da kuka tafa a gaban su kun yi nasara a yanzu ahlus sunna suka fara ginin masallaci sai jikin su ya sanya sai su ba za su iya ba sai su koma wurin alhazai dan tariqa suna neman taimako dan hakan aka gina masallaci sai zama ba shi da tasiri a da fa suka samu ahlus sunna kwaya uku a kauye sai su gina masallaci idan kun fahimci wannan da ce jama'a taimakawa Allah shine zai sa Allah ya taimake ku yarda da Allah shine zai sa Allah ya yarda da ku sannan runguma Allah shine zai sa Allah ya rungume ku ku ji ayan nan da ke jama'a cewa yake wadkuru iz antum qalilun ku tuna sadda kuke ɗan kadan ɗan kwannana mustab'afuna fil ardi kuna da rauni a bayan ƙasa kuma an raunatar da ku ma'ana ku ba ku rauni ne sannan an yi amfani da ƙarfi na ilimi an raunatar da ku an yi amfani da ƙarfin mulki an raunatar da ku jama'a kun ci da lokacin da za mu sa wa'azin jiha ko ƙasa a ce za a yi wa'azi ahlus sunna za su zo sarkin gargajiya yake bai yarda ba kwamishinan yan sanda yake bai yarda ba gwamna yake bai yarda ba shehunai yake bai yarda ba almajirai a ba su wuƙaƙe da almakusa su je su ba tsawara amma sai an yi wa'azi haka ne sai kuma Allah ya ɗaukaka gaskiya kuma sai ta bayyana amma a yanzu fa zai iya zama kwamishinan yan sandan ma cikin mu yake gwamnan ma zai iya zama cikin mu yake wane da wanan ma duk namu ne amma saboda ba a rungumi Allah ba sai ku ga aka je za a yi wa'azin bai da tasirin da yake da shi a da wallahi wallahi jama'a ba karamar asara ce ace an jiwa manzon Allah baya ba kuma har Allah ya mana yakin maimai shine yayi mana abin da muka yi wa manzon shi mu jiwa wa manzon shi baya shi ma sai jiwa mana baya yana jiwa mana baya dama duk inda ake ku kiyaye dan bid'a sun fi ahlus sunna tattali ku kiyaye kafirai sun fi musulmi tattali amma wanda tattali ne ahlus sunna musulmi suke da shi shine tattalin imani da biyayya wannan tattalin kota Allah ya tattalo musu mala'iku sai su taimake su. Yaƙin Badar ai ba ne ka bane, yana cikin Al-Qur'ani. Yaƙin Badar shine kyakkyawan misali. Kwari da baka kwaya nawa ne? Musulmi nawa ne ma suka kare kumallo? Su da kariya ba annabi zai kwankwasa musu kofa ku fito su ce ina zai ce mu haɗu a Badar. Lafiya a ce ga kafirai can aje. Waɗannan kafiran sun yi shiri da tattali da makaman kare dangi. Amma da aka je aka rugurguza ƙarfinsu, aka tarwatsa al'amarinsu, tun daga wannan lokaci musulunci ya samu ɗaukaka. Don haka imani ne, kullum Ahlus Sunna za su ce kaisuwa ne suna da kuɗi, gwamnati tana ba su kaza, gwamnatocin ƙasashen waje, haka ake tinkin sun fi yawa suna da kaza, suna da kaza. To ku kuma a sabda kuke faɗin haka, kun kasa gane cewa duk duniya babu wanda zai ɗibi kuɗi ya baku, babu wanda zai baku makami, ba wanda zai ƙarfafe ku, cewa sai Allah, to sai ce ga sharaɗi, kuna son ya taimake ku ne, to ku bi da manzon shi sallallahu alaihi wasallam, ku yi aiki da sunnar shi, sai kuka ƙi, kuna ƙi shi kenan sai juya muku baya. To kaga in ya juya muku baya dama ku ne kaɗan. Ku ne ba ku da tattali, ku ne ba ku da ƙarfi, an fi ku kaza, an fi ku kaza, an aka zo sai a yi rugu-rugu da ku. Sai da aka Ahlus Sunna, ku dawo cikin taitayinku ku yi aiki da Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan aya ta zo ka a lankwasa ta, ka a bankara ta, a batta ta shigo a miƙe, ta yi aiki a cikin jiki da zuciya, ta fita lafiya ta koma Qur'anin da ta taho. Ina fatar an gane. To a nan sai Allah maɗaukacin sarki yake wani albishir, yake cewa da Allah ɗin maɗaukacin sarki kuka rungume shi ya rungume ku, sai ya ƙarfafe ku da nasara, sannan ya azurta ku da daɗaɗɗan abubuwa. Allah ya muku haka ne don ku gode. Ya Allah mun gode, ya Allah mun yi maka alƙawarin biyayyan manzanka, ba za mu saba mishi ba kuma ba za mu ba shi baya ba. Allah ya ce wa ayyuhal ladhina amanu,
ya أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
وقرشي سي الله مدوك كين سالكي تكي وقالنا عمرني دساكي كرم مدسولا من إيماني. إتي يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول يا كوم من الكوكس أمانة الله بمن ظن إلى محمد صلى الله عليه وسلم. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan jama'a gargadi ne wanda Allah maɗaukakin sarki yake wa mu'mini, kar su ci amanar Allah, kar su ci amanar manzon Allah. Ba don komai ba, saboda an taɓa kwatawa Allah. Yahudu sun ci amanar Allah, sun ci amanar manzon Allah. Siffofin da kuka ga Allah ya siffanta mu da rauni da danniwa da aka yi mana, haka banu Isra'ila suke jama'a, yanka su ake, mai da su bayi ake, da ƙwaraƙwarai da kuyangu. Amma da Allah ya turo ɗaya daga cikinsu ya ce su bi shi, Allah maɗaukakin sarki zai kubutar da su. Allah ya kubutar da su ko bai kubutar da su ba? Ya kubutar da su. Amma sakamakon farko da za su yi wa Allah sai suka yi mishi godiyar mayu, ita ce uridu hayatahu wa yuridu mauti. Ni na so wa rayu, yana rayuwa shi kuma sai ya ƙoƙarin kashe ni, ita ce godiyar mayu. Ga maye yana cikin haɗari ka cire shi, kana cire shi kuma sai ya cinye ka, ya yi maka godiya ke nan. Wannan godiyar mayu da bani Isra'ila suke wa Allah a karan farko bayan ya sauke su a yanayi mafi daɗin zama shi ne zama ba a cikin ainihin wato ciyawa mai haɗari ba. Ba a ƙasa tsandauri mai haɗari ba, alilayin yashi mai laushi mai sanyi, da kuma ya sauke musu ainihin jido ya kashe kaifin zafin rana, ya bar ranar da ɗuminta yadda za su amfana su haskaka. Abinci kuma aka kawo musu abinci kwatankwacin abincin aljanna, aka kawo musu ruwa jarallar ruwa wanda ke ɗuɗɗugowa daga cikin yashi. Amma da suka tashi wa Allah godiya, sai suka ce Allah ya wulaƙanta su, Allah ya ci zarafinsu, don me zai zo ya aje su a wannan tuduri? Don me za a ba su nama suna ci da zarɓa da zuma da ruwan sanyi? su abin da suke so su rinka ci dankali da makani da walahan da gwaza. Wannan munafiki da cin amana da suke wa Allah, Allah bai ji daɗi ba, ya kwaɗe su suka ji kwaɓuwa. Aka tafi karɓo umarnin Allah, aka haɗa su da wakilin Allah, manzo daga cikin manzannin Allah Annabi Haruna, suka sake cin amanar Allah a nan. Suka koma suka zama ɗan mandiri, suka koma suna kiɗan mandiri, suna rawan mandiri, suka koma suka zama ɗan banjo, suna rawar disko. Wannan cin amanar Allah ne. Da aka dawo da saƙon Allah, aka karanta musu, sai suka ce wannan saƙon ya yi nauyi, ba za su iya ɗauka ba. Aka ɗibi masu hankalin cikinsu, aka tafi su je su tuba wurin Allah, su jiyo saƙon Allah, su ji maganar Allah, don su zo su karantar da mutanensu. Da suka je ne suka ce wa manzon Allah a wannan lokaci, Annabi Musa, wannan muryar Allah kenan, maganar Allah kenan, a to mu ba mu yadda ba har sai mun ga Allah gaba ba gaba ko kuma ido da ido. Wannan menene jama'a? Cin amana ce. Allah madaukakin sarki ce, ya ayyuhal ladina amanu la taqulu Allaha wa rasula. Ya ku mu'minai, kar ku haɗinci Allah, kar ku ci amanar Allah, kar ku ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqulu amanatukum, in kuka haka sai zama kun ci amanar da Allah ya amince da ku. Jama'a, amana mafi girma da Allah ya taɓa bawa wani ɗa daga cikin ƴaƴan Adamu ita ce Al-Qur'ani. Wannan amana manzon tsira ya kwanta ya batta a hannun sahabbai, suka idar da ita, sahabbai tabi'ai suka idar, tabi'ai suka idar har ta iso mana, shine fa Allah yake ta gargaɗin mu. Kar fa mu ci amanar Allah, kar mu wa Allah maguɗi, kar mu wa Allah ciwa-ciwa, kar mu wa Allah ha'inci, kar mu yaudara Allah maɗaukakin sa. Me ce ce yaudara Allah? Mu zo mu tari cikin masallatai ɗakin Allah mu ce za mu ji Allah. A karanta mana maganar Allah da maganar manzon Allah, mu je mu ce ba za ta yi wa aiki da ita ba. Mun ci amanar Allah, mun ci amanar manzon Allah. In muka yi haka, amanar da aka bar mana mun cinye ta. Sai mu saurari mai zai biyo baya. Ba wani abu bane, shine kaskanci da wulakanci irin wanda Bani Isra'ila suka samu kansu a ciki. Yau jama'a ku duba, ƴaƴan annabawa ne. Iyayensu da kakanninsu Allah ya turo su shiryar da mutane, amma sun fi kowa ɓata. Ku dubi wannan abu jama'a, iyayensu da kakanninsu sun kawo haske duniya, amma sun fi kowa ɓata. Ƙasa ce dazuzzuka da iyayensu da kakanninsu suka taru, waɗannan dazuzzuka suka mai da su gari. Amma yau da Yahudu bai da inda zai kwantar da filo ya kwanta a duniya, hankalin shi a kwance sai yana fargaba. Saboda ne sun ci amanar Allah, Allah kuma ya sa amana ta ci su. Muminai, kar ku samu kanku a haka. Allah madaukakin sarki ya ce, wa antum ta'lamuna, a halin kun san cewa cin amanar Allah babu kyau, kuma cin amanar Allah na kai ga amana ta ci ku. Jama'a, waɗannan su ne ƙarshen ayoyin da ainihin za mu shigar dangane da gabanmu ta farko ta muqaddimar nan ta Sahihul Bukhari, wadda wannan muqaddimar tana ainihin ishara ne zuwa ga aiki da Al-Qur'ani da Sunna a bisa fahimtar da Annabi ya bar sahabban a kai. Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Nace aiki da Al-Qur'ani da Sunna a bisa fahimtar da Allah ya bar ainihin Annabi ya bar sahabbai a kai. Wannan shi yasa na rage aya guda daga cikin ayoyin da Mala Abubakar Muhammadu Gumi yake kawowa kullum wani zai fara karatun Sahih Bukhari, dama ayoyi biyu ne. An ji ta farko, aya ta bufa. Malam yakan ainihin fara da wannan aya, sai jiginta da wata aya ta ainihin Al-Qur'ani da take cewa, ya ayyuhal ladina amanu, ko wama kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfiruna. Wannan aya ce ta uku da wani lokacin yakan kawo ta, amma ba galibi ba. Man yushaqiqur rasula من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سيت البخاري شيني لتاتي متي انجنسي دا اكربو تابايا القرآن. سمنا سي جاور وچن آية. ونن آية ناچه واني واندبيكي ساقا ومنزن الله صلى الله عليه وسلم باين شريعة تابينا غريشي yake bin wata hanya wadda ba ita ce mu'minai suka bi ba. Jama'a aka ce mu'minai a musulunci akan su ba ta fara gaskata. Akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ila ita ashabur rasul wa hizbuhu. Walaulahum ma kana fil ardi muslim. Walaulahum kadat tamidu bi ahliha. Walakin humu awtabuha wa rawatiha. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗanda ba don su ba. Ba duniyar nan ba a samu musulmi ba, ba don su ba, ba ƙasar ta yi girgiza ta haɗe waɗanda ke cikinta. Amma su ne duwar wasu da manya-manyan hujja da Allah maɗaukakin sarki ya kafa a duniya, don haka duniyar ta zauna lafiya. Allah ya ƙara musu tsira da aminci. Jama'ar musulmi, wannan aya da malam yake fara karatu da ita ce take bambance tafarkin mu da muke a kai. Mabiya tafarkin Abubakar gumi ɗin da waɗanda suka fantare daga wannan tafarki wanda muke a kai, wanda Abubakar gumi ya kawo shi wannan ƙasa, ya shahara shi a wannan zamani, kuma ya karantar da shi, shi ne karanta Alƙur'ani da Sunna. Amma ba a bisa fahimtar mu ba, mu yanzu ba a bisa fahimtar malaman yanzu ba, a bisa fahimtar malaman da, sai game da karatu da fahimtar karatu ba namu a ciki na zamanin dani. Tun aka ce salaf suwa ake nufi, tun aka ce salaf a jimillance ana nufin magabata daga cikin annabawa da salihai da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka zo bayansu, waɗannan su ne ake nufi salaf. Alƙur'ani ya yi ishara a haka, nassoshin hadisai karara. Al-Imam al-Tahawi a cikin littafin Mushkilul Athar, wato sharhu Mushkilul Athar, ya kawo hadisi sahihi daga As-Sayyida Fatima Az-Zahra, Allah ya ƙara mata yarda, a inda ta ruwaito manzon Allah ya yi mata wa'azi yana ce mata, ki yi haƙuri, ki bi abin da nake ce miki, kuma ki tsaya akan abin da nake ce miki, domin ni salaf ne gare ki. Kalmar da manzon Allah yake gaya mata kenan. Al-Imam al-Tahawi ya ruwaito nan da isnadi sahihi a cikin littafin shi mai suna Sharhu Mushkilul Athar. Jama'ar musulmi, wannan ayar abin da take cewa, wanda duk yake saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake bin wata hanya wadda ba ta mu'minai ba, to ya bata. To tsaya ka ji, yanzu kenan wanda yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bin hanyar mu'minai, to wata hanya ce ta mu'minai? Ita ce fassarawa da aiki da Alƙur'ani da Sunna din a yadda waɗancan mu'minai suka bi suka ainihin fassara. Da haka hadisi ya zo sahihi a cikin musnad al-Imam Ahmad da sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di, ku bi sunnata da sunnah halifofina waɗanda shiryarwa suke a bayana, shiryayyu ne ba sa ɓatarwa. Wannan dalili ne akan biyayyar Alƙur'ani da hadisi, ana tsayawa ne a bisa yadda Allah ya aiko annabi ya fassara waɗannan sahabbai suka nakalto waɗannan fassarori. Don haka jama'a, mun yi muku alƙawarin duk abin da za mu kawo muku na Alƙur'ani da hadisi, ba za mu taɓa kawo muku wata fassara tamu ta ƙashin kanmu ba, sai wata fassara da ma'ana wadda ta zo daga wani daga cikin magabata. Ko dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin shi ingantacce ya fassara wata aya, sai mu ce ke yanzu wannan fassara ta manzon Allah ce wanda manzon Allah salafu sallallahu alaihi wasallama, ko kuma wannan hadisi ga wani hadisi ya fassara shi, ko kuma wannan hadisi ga maganar wani cikin sahabbai ta fassara shi, wannan hadisi ga wata fassara daga cikin tabi'ai ta fassara shi. Waɗannan su ne jimillar abin da hadisi sahihi cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Imran ɗan Husayn, Nabi yake cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Na kuma a musulmi, ba za mu taɓa kaucewa daga ainihin wannan tafarkin ba, ba za mu ƙirƙiro da bid'a da fitina mu rinƙa fassara Alƙur'ani da hadisai da irin fassarorinmu waɗanda za su kawo ruɗani da hayaniya ba, sai dai fassarorin da suka zo daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Shin a tare jama'a don a karantar da su littafi. Ranar karantar da littafin a yi gayyata ta musamman domin yin muƙaddima da shimfiɗa. Wannan aiki ne wanda mu muka fara shi? A'a, ba mu muka fara shi ba. Tun zamanin ƙudama'u da muta'akhiruna suna yin wannan aiki ta ɗayan hanyoyi biyu. Ƙudama su ne manyan malaman hadisi na farko irinsu al-Imamu Malik, Imamu Darul Hijira, Abu Abdullahi Al-Asbahi. Allah ya gafarta mishi. Da irinsu Imamu Ahmad da su Abdullahi ibn al-Mubarak da makamantansu. Sukan yi gayyata ta musamman akan cewa ana gayyatar al'ummar musulmi za a fara karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarƙashin littafi kaza da shi malamin ya rubuta, ko a ƙarƙashin littafi kaza da shi malamin zai karantar wanda wani malamin ya rubuta. Malaman sun shahara da yin wannan aiki. Ƙudama'u suna yin wannan ne a halin farko. Muta'akhiruna su ne malaman da suka zo daga baya-baya, irin zamunna na su Ibn Hajar da zamunna na su Suyuti, sai ainihin salon ya fara canzawa. Malamin ya zo zai karantar da littafi ranar farko, sai ya saka littafin ya fara karantarwa kai tsaye, ba zai wata muqaddima ba. Sai ya gama karanta littafin kakaf, bayan watanni ko shekaru ko makamantan haka, sai ya ce a zo za a yi ainihin khatma, za a yi sauka da ainihin littafi kaza. Wannan irin ɗabi'un malaman hadisi duk sun yarda da su, ko a yi a ranar farko ko kuma a yi a rana ta ƙarshe. Don haka na zo mana da kyawawan misalai a aikace waɗanda malamai suka yi. To amma mu sai muka zaɓi tariqatul mutaqaddimina, hanyar da malaman da na farko-farko irin su Imamu Malik suke bi, ita ce ranar farko ta karanta littafin. A zo a jawo hankalin mutane game da biyayyar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda ba ta mun yi. A zo a ainihin yi wa mutane tarihin littafin da tarihin mai littafin da kuma yadda karatun zai gudana. Duk waɗannan bayanan malamai sukan yi su, wasu a tattakaice sukan yi su, wasu kuma sukan faɗaɗa su ƙwarai da gaske. Don haka tare da mu na zo mana da dukkan nau'o'in guda biyu. Na farko dai ga muqaddima wadda ta shahara al-Imam Ibn Hajar ya yi ta wajen ainihin karantar da Sahihul Bukhari. Wannan muqaddima ce wadda ya sanya mata Habib Bari muqaddimatu Fathul Bari sharh Sahihul Bukhari. Wannan muqaddima gata muqaddima ce wadda sai da ya zauna ya gama rubuta ta tsaf, ya take ta tas, sai zo sai ya yi gayyata. Aka raba wa ɗalibai, da aka raba wa ɗalibai shi kenan sai zo gabatar da ita a matsayin lacca, wato ba a matsayin karantawa ɗaya bayan ɗaya ba, da matsayin lacca sai ɗalibai suka mallake ta. Sai ya ce to rana kaza kuma za a zo a ci gaba da karatun Sahihul Bukhari ɗin. To yana da ɗan musamman, waɗanda waɗannan ɗalibai na musamman yana ainihin ware su, ya ce wane za mu zo kan hadisi kaza a cikin Sahihul Bukhari wanda yake magana wata matsala da ta shafi fiqh. Na ganka kana da bincike akan fiqh, ke kake zo mana binciken fiqh da ke cikin wannan hadisi. Sai zama kafin a zo kan hadisin, wannan ɗalibin ya je ya tattaro bayanai, sai a zo a tara ɗaliban ilimi na musamman, a tantance a tace waɗannan bayanai. Sai a zo ran da aka zo kan wannan hadisi, shikenan jama'ar gari da za su taru waɗanda tare da ɗaliban ilimi, sai a bi a karanta a yi sharhi. Sai su tashi da ilimin da ɗalibai suka je suka binciko, malam ya zo ya jaggyara ya tace ya tabbatar abin ya yi daidai, ya ƙara na ƙarawa ya rage na ragewa, ya zama supervisor kenan. Don haka wannan aikin da yake ka ji usulubin da aka yi shi, sai da aka ci shekara 27 ana yi. Don haka littafin Fathul Bari ya tashi mujalladi 13. Wannan muqaddima ita ce ta farko. To ranar ƙaddamar da wannan Ibn Hajar gayyata ya yi a ƙasar Masar, aka taru su al-Imamu Sakhawi, su ne manya-manyan ɗalibai waɗanda su ne suka zama ƴan jaridun duniya da suka ruwaita, suka zo suka bar wa duniya labari. Ana nan shi kanshi al-Imamu Sakhawi, sai Allah ya kai shi martaba ta malanta da ilimi, ya zauna ya karantar da Sahihul Bukhari. To a zamanin su sai suka canza salo, sai ya zo ya karantar da Sahihul Bukhari tsaf. Sai da ya gama karantar da Sahihul Bukhari din,
sai zo sai ya yi mishi khatma, ga shi sai ya sanya wa khatmar umbatul qari wa sami fi khatmi sahih al-jami' tasnif al-hafiz ahmad ibn abd al-rahman al-sakhawi, ga shi al-majirin ibn hajr, wannan kuma khatma ce yadda duk kasan tsarin muqaddima yake, to haka kuma wannan khatma take, amma ita sai aka mai da ita a ƙarshe. Ina fatar an gane. To amma shi bai dauki tsarin da malamin shi ya dauka na rubuta sharhin ba, ya karantar da dalibai ne, dalibai sun ji sun tashi, da aka zo khatma sai aka yi wannan khatma. Daga nan ne sai malaman hadisi suka ce, to wannan ke alamta idan malami zai karantar da littafin a karance ya kuma yi sharhin shi a rubuce, to akwai bukatar ranar farko ya kamata a yi muqaddima. In ko ya zama karantarwa zai aji a watsi, to zai karanta ranar karshe sai a yi muqaddima, sai zama an tashi da muqaddima wadda za ta tunasar da mutane karatuttuka da ilmomin da aka yi. Wannan tsarin namu jama'a mu ya shafi tsari biyu ne. Tsari ne wanda yake za a ji wannan karatu a murya, kuma za a gan shi a hoto. Shine za a ji shi a audio da video insha Allah. Sannan za a karanta wannan ainihin sharhi da za mu yi sahihul Bukhari a rubutacciyar Hausar boko, wadda Allah kadai madaukakin sarki ya san iyakan mujalladai nawa zai kasance. Waɗannan maganganun da nake jama'a, mun tattali na'ura wadda in muka je muka saka wa wannan na'urar, za ta ji duk abubuwan da muka faɗi, sai ta koma ta rubuce su da rubutu na kwamfuta, sai ta aje mana su gefe guda, sai mu bi mu karanta su da ɗan gyaggyara abubuwan da za mu gyara. Shikenan sai ka ji wata ran an ce, to muqaddimar karatun sahihul Bukhari da aka yi ranar kaza ga watan kaza ga ta ta fito a mujalladi ɗaya. Babban malaminmu Al-Sheikh Mashhur Abu Ubaid ibn Salman Ali Salman ya yi mana alƙawarin wannan aikin in aka yi shi kuma zai buga mana shi kyauta, ba dan komai ba saboda kawun shi kamin mahaifin shi ya yi mishi madaba'a a Urdun a ƙasar Jordan. Wannan madaba'ar da ya yi mishi ya ce, to ya nemo abokai da ɗalibai abokan arziki a duniya waɗanda za a haɗu a ci moriyar wannan aiki, ya ce domin su ɗan kasuwa ne, shi kuma tunda Allah ya fitar da shi cikinsu ya zama malami, to ya nemo abokan shi malamai ɗalibai abokan arziki a ci moriyar wannan aiki. Malam Mashhur ya aiko min da goron gayyata, na je muka haɗu a Jidda, muka zauna da ni da shi da kawun shi, muka sake tafiya Madina, muka haɗu muka sake zuwa Makka, muka haɗu aka rattaba abin Jidda na rubuta ko na karantar. Idan ana son wannan abu ya zama a rubuce yadda yake, za a buga shi a yaɗa shi, to an ɗau nauyin za a yi mana wannan aiki ba tare da an karɓi kotaro ba. Wannan madaba'a sunanta Darul Athariya, wato madaba'ar ɗan aiki da hadisi. Madaba'ar ɗan aiki da hadisi ita ce Darul Athariya, tana nan ainihin a Jidda, tana nan a Urdun. Sakamakon wata bukata da na kai mishi na wasu littattafai da muke so a buga mana, amma kasantuwar waɗannan tafan in an zo da su Najeriya za su yi mana tsada, saboda bugun can ƙasar Jordan bugu ne wanda yake mai matuƙar nagarta, don aka canza kuɗin abin zai fi ƙarfin ɗan Najeriya ko ya mishi tsada. Sai muka kawo bukata da shawara cewa ko za a je ƙasar Misra a buga mana, to amma ƙasar Misra kuma suna da wani maguɗi wajen buga littafi, ba wai maguɗi na lalata littafin ba, a'a suna da cin amana, in ka ba su buga maka littafi ko a nawa ka ce za su buga maka, in ka ce naira ɗaya su buga maka Global Marau, in dai har ka ba da kofin za su buga naira ɗaya ɗan kuma su sayar maka, amma kafin su gama naka za su yi marmaza su buga, su kai ƙasar da kake harin ka kai, su je su karyar da littafin da farashi mafi araha, su tayar, sannan bayan watanni sai su baka naka, yadda ko ka kai shi ƙasar kai kuma ba zai sayi ba. Ni na san haka game da ƙasar Masar, da na gaya mishi kawun yana zaune sai ya ce, to ai kamar yadda muka ce Allah ya azurta mu, don haka babban abin da za a yi a yanzu za mu tafi ƙasar Misra din, za mu sai fili mu je mu ainihin kafare shi na wannan madaba'ar.
wannan maganar jama'a a cikin kwanaki 50 aka yi ta aka gama yanzu haka har an kafa wannan madaba'a mun tura abokin mu daga nan Kano ya je ya zauna da su ya gani yanzu kawai ana jiran ne mu tabbatar da nau'in littafin da muke so abugo mana sai su zo da farashi mafi sauki wanda dan Najeriya zai iya ainihin shi insha Allah Allah ya saka wa shehin malami mashhur Salman Ali Salman da alheri kun ji wannan kenan jama'a sannan akwai wani babban malami mai suna Al-Sheikh Al-Allama Abdullah ibn Salim Al-Basri wannan malami ya rasu hijira na da shekara 1133 to da 34 ya karantar da littafin Sunan Abi Dawud shi ma saddi tashi karke karatu sai wannan gashi Khatm Sunan Al-Imam Abi Dawud shi ma sai wannan khatma wannan khatma sakon da take dauke da shi shine me karatun da aka yi na Sunan Abi Dawud aka yi tarihin Abu Dawud da tarihin littafin da jan hankalin mutane akan aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai babban malami Al-Sheikh Al-Allama Al-Hafiz Abu Al-Ala Muhammad Abdurrahman ibn Abdurrahim Al-Mubarak Fuli wannan babban malami ya rasu hijira annabi na da shekara 1353 mutumin kasar India ne shi ko wannan malami ya karantar da Sunan Tirmidhi ne a bisa tsarin da Ibn Hajar ya karantar da Fath al-Bari ya karantar da littafin Sahih al-Bukhari dan haka wannan malamin ma yi wa littafin shi muqaddima ta ainihin sharhin da ya wa Tirmidhi ya sanya mishi Tuhfatul Ahwab wannan muqaddima a mujalladi biyu ake buga ta sai dai a wannan bugu an hade ta a cikin ainihin mujalladi daya wannan muqaddimar sabda aka tashi ta kasar India an gayyato manya-manyan ainihin dalibai da malamai da kowa su halarci sauraron muqaddimar karatun Sunan Tirmidhi sakamakon haka ya kammala wannan littafi aka buga shi a cikin mujalladi 13 duk da muqaddimar a yanzu an hade wannan littafi ya zama mujalladi 7-8 jama'ar musulmi haka muke fatar wannan aikin namu zai fita tunda da Hausar muke karatu insha Allah to za ku samu littafin komai daren dadewa da ikon Allah ku ga matanin Sahihul Bukhari sai ku ga fassara shi da Hausa sai ku ji sharhohin da zamu rinka yi wadanda suka shafi aqida da tauhidi da fiqh da larabci da tarihi da makamantansu da Hausar boko insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake to yanzu abin da zai biyo baya sai ainihin wato wata matsala wadda ita ce babban abin da ya kamata a jawo hankalin mutane a nan ita ce tarihin al-Imam al-Bukhari da kuma tarihin littafin shi tarihin al-Imam al-Bukhari da kuma ainihin tarihin littafin shi lallai ne yana da kyau kuma yana da muhimmanci a san wane ne al-Imam al-Bukhari me yake manufar shi me yake aqidar shi yaya ya rubuta littafin wacce manufar ta sa wani tsarin ya bi sannan kuma wannan bugu ne na Sahihul Bukhari zamu dauka mu rinka amfani da shi wajen karatun kuma me yasa zamu dauki wannan bugu ina fatar an gane kamar yadda masu gabatarwa suke mini ishara yanzu mun ci rabin lokacin mu insha Allah ta'ala dan haka zamu yi kokarin ainihin wato saurarawa ta hanyar dan shakatawa na minti 2 zuwa minti 3 sannan kuma sai mu mike sai a ainihin rabi na biyu din insha Allah ya saurare wannan da kake saurare shine kasad na farko wanda yake dauke da minti 90 na ainihin wato audio wato na murya wadannan jeren giyar kasusuwa za su shiga cikin fasahohin zamani iri-iri waɗanda ake da su a yanzu da waɗanda ma za a same su a gaba insha Allah ta'ala daga cikin waɗanda ainihin ake da su a yanzu akwai fasaha ta cassette wanda yake tape ne na video da na audio wato na hoto da na murya akwai ainihin VCD akwai kuma DVD sannan akwai taruwar fasahar tattara waɗannan abubuwa a cikin MP3 da kuma MP4 sannan kana nan wata ran zaka ji kuma zaka ga waɗannan akan ainihin fage
na wasa din darul hadisi salafiya insha Allah wanda mun yi proposing din shi da dhsn.edu amma aka ce an yi proposing sana ba a riga an kaddamar da shi ba dhsn darul hadisi salafiya Nigeria at edu wato education insha Allah ta'ala wata ran zaka hadu da dan bayanai akan ainihin waɗannan fagage namu da ikon Allah da wannan muke cewa Allah ya sa albarka abinda muka fadi Allah ya taimake mu karasa waɗannan bayanai kamar yadda muka dauke su a cikin rahama da iyawa da ikon Allah jama'ar musulmi Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam da aka fi sani da Albani zari yake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah
a lokacin mamman Yahuza ma da ya karbe ta ba yayaya ta ta bane shi yana yin abashi da shi da waɗanda suka yarda da shi cikin ɗaliban shi ba duka ba ana nan wannan malami malam ba'ari yana da wannan littafi ya kafa karanta shi shine jawahirul ma'ani wannan sai ji labarin wani babban alkali a cikin garin Zaria a anguwar Kaura ko anguwar alkali sai ya tafi wurin wannan malami shi wannan malami an ce ya iya fannoni iri-iri ma'ana mujibba ne wannan mutafannin ne jo ya kware fanni-fanni saboda haka malam ba'ari ya je ya same shi wannan malami yana kwanci akan kujera irin yadda alƙalan cikin garin Zaria ba ka ga Allah asarte sai ga dattijo ko alƙali ya fito da irin wannan kujera ya zo ya harbi ya kwanta haka ya yi kwanciya ta baya haka yana huta malam Ba'ari ya zo ya zauna gaban shi ya gaisuwa ta algafa ta malam labari ya zo gare ni cewa kai ka iya ilimomi fanni-fanni shine na zo da wannan littafi don ka duba mini kai mini jawabi a kan shi don na siya tuntuni dai muna dai ta ɗiban falala amma ba mu san abin da ke ciki ba. Da wannan dattijon alƙali ya karɓa ya kwanta ya duba ya duba ya duba sai ya rufe sai miƙo malam Ba'ari sai miƙo mai sai koma sai kashin gide sai shi sai malam Ba'ari ya ce Allah zaka ta malam baka ce komai ba sai shi alƙalin ya ce a ni ido na baya karanta ƙarya ne malam Ba'ari sai ya ce sai ji kamar an cire ran shi gaba daya sai ya tashi ya tafi wannan magana ya ce sai ya rike ta amma ta kusa ta hana shi bacci a wannan daren. Saboda littafin da ake zo ana layi ana ɗiban falala ka ce idan ka zai iya karanta ƙarya to ka ga wannan magana ta yi nauyi da yawa. Malam Ba'ari yana nan a wannan hali sai aka samu wani bakano ya je aikin hajji ya je umara da ya tashi dawowa sai ya dawo da littafin Anwarur Rahmaniyya na Malam Abdurrahman al-Ifriqi wannan littafi ne wanda ya bayyana sharrorin da ke cikin Tijjaniyya da kuma dalilan da ke sa a ce ɗan Tijjaniya ba musulmi ba ne kuma ba za a bi shi sallah ba. Abdurrahman al-Ifriqi ya rubuta wannan mutum da ya zo umara sai je ya samu malam Ba'ari saboda ya san malam Ba'ari da wancan littafi na jawahirul ma'ani sai je ya kai mishi shi ya ce Allah gafar ta malam ka san littafin nan naka da ake ta ɗiban falala a kai ce to ni na je Makka na samu wani littafi wanda ya bani akan cewa wannan littafin ba kyau. Sai malam Ba'ari ya karɓi wannan littafi Anwarur Rahmaniyya sai ya zan yana da sauƙin larabci sai ya karanta shi to da ya karanta shi sai ya ce sai ya ga aiki bai same shi ba shine sai ya tashi sai ya tafi gidan Malam Abubakar Gumi ya je ya samu malam sun yi karatu da jama'a aka watse da ya gama sai ya ce Allah gafarta malam wani littafi ne nake so ka duba mana. Malam Abubakar Gumi ya karanta littafin Anwarur Rahmaniyya sai ya ce lallai wannan littafi mai kyau ne sai kuma malam Ba'ari ya ciro jawahirul ma'anin shi a burga mai sai ya ce to wannan fa sai malam Abubakar Gumi ya ce to ai wannan littafin da ka fara bani an rubuta shi ne don a bayyana hadarin da ke cikin wannan don haka wannan lalatacce ne wannan shi yake bayanin dalilin da ya sa wannan din ya zama lalatacce sai malam Ba'ari ya ce to yanzu ya za a yi sai malam Abubakar Gumi ya ce to abin da za a yi shi ne za a bayyana wa mutane amma ka ja bakinka kai shiru ina da taron malamai da zan je Makka ina dawo zan je in taho da wannan littafi da yawa za mu bi mutane a tsarin da ya kamata a bi. Malam Abubakar Gumi ya je taron su na manyan malamai Rabidatul Alam al-Islami sai ya taho da Anwarur Rahmaniyya katan kata da ya taho da shi sai ya rinka bin malaman zauri da malaman fiqh da malaman allo da manyan su da kananan su yana bin su soro soro gida gida yana raba musu wannan littafin yana bayani. Da aka gama wannan sai ya nemo sarkin musulmi Abubakar na uku, ya nemo Lami don Adamawa, ma'ana manya-manyan kungiyar jama'atu Nasrul Islam, sai ya ce to ga wani littafi, ga yadda littafin nan ya zo mini. Sai dai kuma